Tsohon gwamnan yana fuskantar tuhuma tare da wasu mutane biyu, wato Umar Shaibu Urica da Abdulsalam Udu, akan zargin aikata laifin almundana da kudin da ya kai naira biliyan 110 da hukumar yaki da cin hanci da rashawa wato EFCC ta gabatar masa. A cikin hujjar da lauyan wanda ake tuhuma Joseph Daudu San ya gabatar, ya roki kotun da ta bada belin tsohon gwamnan, yana mai cewa Bello zai kiyaye sharuɗan belin. Mai gabatar da ƙara Kemi Tanyiru ta bayyana cewa neman beli ya saba ka'ida domin an gabatar da shi ne kafin a gurfanar da wanda ake tuhuma. Babban alƙalin kotun mai shari'a Maryam Aneni ta kuma tabbatar da cewa daga cikin dokar ACJA ana iya gabatar da neman belin bayan an kama wanda ake tuhuma, an yi masa rajista ko an kawo shi gaban kotu. Barista Sanusi Ibrahim Sanusi wani lauya ne mai zaman kansa kuma ya tofa albarkacin bakinsa a bisa hukuncin da kotun ta zantar.
Ko da ke a yanayi irin wannan, idan haka ya faru duk abin da ake magana a kansa duka zargi ne, don bai tabbata ainihin haka ba sai ranar da ainihin aka shiga shari'ar gadan-gadan, aka kira shaidu da sauransu a lokacin ainihin za a gane ainihin alƙiblan wannan shari'ar. To saboda haka tunda yake yanzu kotun ta ki ba da beli saboda cewa a garinta ya yi filing din case din prematurely, to ita ta yi da daman ta yi la'akari da wannan ainihin hujjojin. Amma kuma duk da haka cewa ainihin an daga shari'ar sai 2025 da hana shi ainihin lauyoyinsu su gazaya zuwa filing wani fresh application na ƙara neman belin sa kafin ranar da ainihin za a koma kotu a fuskanci shari'a ta gadan-gadan. Saboda haka duk wanda ake zargi a irin wannan yana da dama na maganin beli ya sake nema, tunda an yi sake din case din, to yana iya koma wani waje ya sake neman ainihin alfarma na beli game da ainihin wanda ake karewa.
Har ila yau na zanzaga birnin Lakwaja inda na tattaro ra'ayoyin wasu daga cikin al'umman jihar Kogi game da hukuncin kotun.
Ni ne Malam Saluhu mai sayar da tumatir a Lakwaja. Wannan hukunci dai to mun bar ma kotu sai yanda suka yi da shi. Allah ya tabbatar da alheri a ciki. Muhammadu Isa mai sayar da wake. Wannan shari'a da kotu ta yi yau, mun ji daɗin sa ba mu ji daɗin sa ba, mun so mu ji menene hukuncin da suka yanke akai. Amma yanzu zaka tura shi gidan maza yanzu nan, to guje guje ya kare kenan. Yayi gudun shi ya sau ya hausa ma ya gangaro kasa ya je ina ne, to yau gashi ya koma gidan gayar halinka. To Allah ya sa in ya fito a shari'a akan adalci, amma za su tura shi ne ya je shekaru dai ba mutuwa bane, amma mutuwa ta zo to shikenan. Allah ya sa mu gama lafiya.
Sai dai kuma kotun azamanta na yau ta bada belin mutum biyu da ake zargi da hada kai da tsohon gwamnan ta Kogi wajen sama da fadi da kudin jihar har naira biliyan 110.4, wato Umar Shaibu Urica da Abdulsalam Hudu akan kudi naira miliyan 300, tare da kawo mutum biyu wanda za su tsaya musu kuma ya kasance suna da kadarori a angon mai tama da ke Abuja. A hukuncin da ta yanke a yau, mai shari'a Maryam Aneni ta bada umarnin tsare tsohon gwamnan a cibiyar gyar halinka da ke kuje na babban birnin tarayya Abuja sai ranar 29 ga watan Janairun shekara ta 2025, inda kotun za ta ci gaba da sauraron karan. Idan za a iya tunawa, a ranar 26 ga watan Nuwamba shekara ta 2024 ne tsohon gwamna Yahaya Bello ya kai kansa ga hukumar EFCC da ke Abuja, kuma ya bayyana gaban kotu a ranar 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2024. Na yi kokarin jin ta bakin kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar Kogi Kingsley Fango da kuma mai magana da yawun hukumar EFCC Dele Oyewale game da hukuncin kotun, amma hakan ya citira. Na kuma aika musu da sakon karta kwana amma babu amsa, kawo hada wannan rahoto. Ahmed Muhammad Dan Asabe, sashin Hausa na muryan Amurka daga Lakwaja a Nigeria.